وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa ne da huwa cewarsa rayuwar mu ta iso wannan yammaci na litinin 13 ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi rana irin ta yau cikin wannan littafi da muka fara tazkiyatun nufus muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka to mun tsaya gaban farko na littafi inda malam yake kawo bayanan da ya tattaro dangane da ikhlasi sharadi na farko na karban ayyuka wanda da shi ne ake karkadewa zuciya daga garwaita kana kuma a fuskanci Allah subhanahu wataala da aiki domin a samu sakamakon da Allah ta'ala ya tanadi game da wannan aiki wato ya ambata mana aya da Allah ta'ala ya ce ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarci mutane ba ana magana da banu isra'il amma ayat tana da umumi kowane bawa ma ba halicce su ba wato ba musu umarni ba sai dan su bauta ma Allah subhanahu wataala mukhlisina lahu ad-din suna masu tsantsetar da addini ibada kenan ga Allah wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke umarni da ikhlasi a dukkan aikin da za a yi ya kawo mana hadisin Abu Umama al-Bahili Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa wani mutum yayi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da yayyaki yana neman lada a wajen Allah kana kuma yana so a ambaci irin jaruntar da yayi menene sakamakon sa annabi ya ce bai da komai yana na ta wannan tambaya sau uku annabi na cewa bai da komai kana ya biya da masa bayani cewa Allah madaukaki baya karban aiki sai abin da aka tsantsetar da shi ga Allah kawai kuma ana neman yardar Allah din ina ga anan ne gabar da muka tsaya ya ci gaba da kawo hadisi a kayin wannan janibi na ikhlasi da wajibcin sa gabanin aiwatar da wani aiki وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع يا كوان حديثي دقى أبو سعيد الخدري الله يردد شي دقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أفضل أتكين خطبو بن ديما سيوا أحج بانكوانا النبي يتي نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها الله يحسكك با وند زي ji magana ta kuma ya kiyaye ta wanda zai ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye maganar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa addu'a Allah ya haskaka masa fuska فربا حامل فقه ليس بفقيه ربا كلمة تستعمل للقليل والتكثير قول التقليل والتكثير وتعبين لكن في ربا أنا ai fa kathiran aw qalilan kenan hamil fiqihin laysa bi faqihin da yawa zaka samu wanda yake mai dauke da ilimi amma shi kuma bashi da fahimta na ilimin ya haddace ilimin ne amma bai yi ma ilimin fahimta ba ka haddace abu amma kuma baka iya fahimtar me wannan abin yake dauke da shi ba to kaga wannan ya nuna har ilau yadda tsarin ruwayar hadisi ma ta kasance akwai wadanda su suka haddace hadisan marwaita ne sun ji daga wajen wani malamin su ba wai ana nufi cewa mutane jahilai ba a'a masu ilimi sun haddace hadisai kuma sai suka karantar da waɗansu hadisan ko suka haddace hadisai kamar yadda suka ji shi a wajen malamin su wani malami kuma ya zo shi ya nemi bayanin wannan hadisin su karanta shi kamar yadda suka ji ba su ƙara komai ba yadda suka jin haka suka faɗa kuma amintattu ne da yawa cikin marwayatan hadisi an samu haka wanda kuma sai daga baya ne za a samu malaman da za su fahimci hakikanin sakon da ke cikin hadisin kamar ba a fahimci jawabin nawa ba na'am kamar ba a fahimta ba ko su wane ne manya-manyan malamai na fiqh wanda suka fi shahara al-a'immat al-arba'a ko Abu Hanifa an-Nu'man Imam Malik ibn Anas Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal su suka jiyo hadisi a wajen annabi hasali su ba tabi'ai bane ma ba su ga sahabban annabi ba in banda Abu Hanifa shine aka ce ya ga sahabbai kaman guda tara yana yaro amma duk da haka mafi yawancin malamai ba sa riskar da shi a cikin tabi'ai ana riskar da shi ne cikin tabi'ut tabi'in to amma kokarin da suka yi wajen istikhraji da istinbadin ahkam al-fiqhiyya daga cikin hadisan da suka ji wasu daga cikin magabatan su basu yi ba ko ba haka ba waɗanda kuma hadisin ya zo ta wajen su su waɗannan su ne suka samu fahimtar da suka fidda wani hukunci suka gane wani hukunci ciki waɗanda suka jiyo a wajen nasu ba su gano wannan hukuncin ba a yana kasancewa haka wani lokaci za ka karantar da mutum ne ma ɗalibinka ne ka karantar da shi amma sai Allah ya bashi fahimta sama da kai a cikin abin da kuma ka karantar da shi ɗin to shi ne abin da ake nufi na faruba hamil fiqihin laysa bi faqihin wato annabi ya ce da yawa za ka ga wanda yana ɗauke da ilimi amma kuma bai samu fahimta sosai a cikin ilimin ba wannan ana nuna muhimmancin idan ka ji ilimi to ka isar da shi ga wasu ya ci gaba da cewa salatun la yugillu alaihin na kalbun ri'in mu'minin abubuwa guda uku zuciyar mutum mumini ba sa yin ha'inci a cikinsu zuciyar mumini ba sa ha'inci a cikin abubuwa guda uku za ka same shi da tsarkin niyya a cikin ababe uku inda mumini ne ikhlasu al'amali lillahi tsarkake niyya domin Allah mumini baya garwaya shi da wani abu in zai aiki shi mumini da'iman yana tsarkake niyyarsa domin Allah baya sanya shawa'ib ba a sanya waɗansu ababe garwaita wasu shubuhohi a ciki Allah ka tsarkake mana niyya والمناصحة لأئمة المسلمين da kuma biyayya a shugabannin musulunci mu'mine na biyayya ne saboda Allah mana idan yayi mubaya'a a shugaba bai masa mubaya'a dan wani garazi duniyawi ba baya kuma yin mubaya'a a shugaba da fuska biyu shi mu'mine na mubaya'a ne saboda Allah yayi umarni ayi biyayya a shugabanni waluzumu jama'atihim da kuma lazimtan jama'a mutun ya zanta tare da al'umma ka san an hana shuzuri addini ko kar mutun ya bangare a lazimci jama'a in yayi mubaya'a shugaba to sai kuma ya zanya lazimci jama'ar ya identifying kansa da su to baya nuna yana tare da mu'minai baya nuna yana tare da musulmi alhali kuma zuciyarsa ba tare da su take ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abubuwa guda uku nan zuciyar mu'mini ba ta taba sanya ha'inci a cikin su shahidi anan shine ikhlasul amali lillah da yake Hassan haka na Ibn Hibban shi ma ya rawaito hadithin a cikin sahihin sa wannan da yana ƙara nuna mana in dai mu'mini ne to ikhlasin sa yana tsarkaka ga Allah cikin ayyukan da zai yi wal ma'ana malaci abin da ake nufi anna hadhihi thalathata tastaslimu bihal qulub wadannan abubuwa guda uku zukata suna kyautata su inda zuciyar mu'mini ne faman takhallaka biha tahura qalbuhu min al-khiyana dan haka duk wanda ya dabi'anci da waɗannan abubuwa guda uku to zuciyarsa tana tsarkaka daga ha'inci saboda ababe ne da za su kyautata zuciyar wad-daghali da kuma barna wa sharri da kuma duk wani abu na sharri in dai waɗannan ababuwa guda uku wato ya zamanto an yi ikhlasi duk aikin da za a yi an yi shi domin Allah duk ikhlasin da za a yi a ce an yi shi domin Allah sannan a mubaya'a a shugabanci shi ma a yi shi domin Allah kana kuma lazimtar al'umma musulmi shi ma a yi shi domin Allah to ma dama mutum yana da wannan insha Allahu zuciyarsa za ta kyautata yace wala ya takhallasu al'abdu min ash-shaytani illa bil ikhlas musani saboda muhimmancin ikhlasi shi bawa baya taba kubuta daga shaytan sai lokacin da ya sami ikhlasi in dai mutun zuciyarsa bata sami ikhlasi tsarkakewa niyya a cikin ayyukan da zai yi ba to ba za a rabu da shaytan da farautar shaytan da kokarin shaytan ya bata wa mutun aiki ba liqaulillahi azza wa jalla saboda Allah madaukaki ya ambata kalamin da iblis yayi lokacin da Allah ta'ala ya tsine masa a dalilin kangarewa da yayi bai sujuda ga annabi Adam yayin da Allah ta'ala ya yi musu umarni shi yana cikin mala'iku ba alhali shi ba mala'ika bane da Allah ta'ala ya tsine masa maimakon ya tuba zuwa ga Allah sai wani alwashi yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ayi yace qala فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رنسوا يد الله يتي يا أبنجي إنا رنسي واد بوائرك يا إن آدم ننسينا حلقة دسو قبال يسينا تاب دسو أما سي إبليس يتي إلا عبادك منهم المخلصين sai dai bayinka kawai daga cikin su wanda suke tsarkakakku an tsarkake su mana waɗanda aka tsarkake zuciyar su daga irin waɗancan ashawa'ib da aka ambata to ma dama mutum bashi da ikhlasi to bai samu garkuwa daga shedan ba saboda shedan yana zuwa ya bata wa mutum aiki matukan mutum ya garwaya aikin nasa da wata manufa sabanin fuskantar Allah subhanahu wata'ala to amma ikhlasi zai ba wa mutum kan da garki insha Allah da barbaron iblis yana da yawa ya ambata nan cikin suratul sa'ad ya ambata wato cikin suratul nisa'i wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum falyubattikunna adhana al-an'ami wala amrannahum falyughayyirunna khalqa Allah kuma ya ambata cikin suratul a'rafi irin ta kusurwoyin da zai dinga zuwa musu لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين زيزو تقبا زيزو تبايا زيزو تداما زيزو تحبو يتيما الله تعالى سبو دقو قرن دزي تينا بد يا إن أدم وبنجي بذي ساميس سنا ما سبو ديا قريش ما أنا ما سبو تابا kaga a cikin suratul hijr ma abin da ya ambata irin wannan ne ya kebantar da masu ikhlasi la uzayyinannahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin sai wadanda suke masu me masu ikhlasi to she sakanan yace ولا يتخلص العبد من الشيطان الا بالاخلاص باوا بايا taba kubuta daga sheidan sai dai in kana so aikin ka ya kubuta daga rikitarwar sheidan to tun farko ka tsarkake niyya saboda Allah in har zai shigo maka dan ya bata ma aikin kude tsare aikin naka ka nufaci Allah subhanahu wata'ala da shi to insha Allah sai aikin ya zan ya kubuta yace wa kullu hadhin min hududid dunya dukkan wani rabo daga cikin rabo na duniya ma'ana abubuwan da ake samu a duniya dukiya ne shugabanci ne daukaka ce yabo da za a samu shi ma wani abu ne na rabon duniya ko a dinga yabonka to duka irin waɗannan ababe تستريح إليه النفس واندري يكي شعاوة زوا غريس أبو بواندري يكي ده شعاوة ويميل إليه القلب زو تياكو متكي كركتا زوا غريس دان نيمة متون كغينا سن شوغبانشي متينا سن أوكاكا كغانا سن دوكيا كغانا سن يبو دمك منتين إلو ودان نن kalla am kathura ko mun kadan din su ko mun yawan su idza tatarwaka ila al-amali idan har wadannan ayyuka suka bukaci ayi aiki ne kafin a same su wato ana so kai aiki kafin ka same su aiki ba wai aiki na duniya na kwadago ba a shin fada maka wata kaida ta ubangiji a ce in kana son samun kaza in dukiya zaka samu to ga hanyoyin da zaka samu to ma da irin waɗannan ayyuka sun buƙaci zuwa ga aiki takaddara bihi safuhu to sai zaman to tsarkin aikin ya zanya gurbata yanzu idan an ce kowa ya je nemi dukiya kawai din yadda yake so ko kuma kowa ya ayyuka wanda zai nemi yabo ko kowa ya waɗansu abubuwa daga cikin abin da ake samu na rabo na duniya amma ba a sanya maka doka a ciki ba ai kowa zai samu sauki wajen yin sa ko to amma in aka ce dukiyar da zaka nema an halatta maka to amma ga abin da ake so ka kiyaye ga wanda ba a so ka kiyaye to wajen neman dukiyan sai ka samu aikin da za a yi na neman dukiyan an gurbata shi da waɗansu abubuwa da suka bata ikhlasi. Allah sai an fahimci jawabin. Yace wal insanu murtabitun fi hududihi, domin shi mutum yana nan daura a jikin rabansa. Kowane dan adam akwai irin abin da yake sha'awa a duniya wanda yake so. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ya zamanto zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala ta fuskanta ba sauran zukata ba, sai ya ce hubbiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa, a ita wannan duniyar taku abinda aka soyar mun tirare da matansa da ya aura, sai ce waju ilat qurwatu aini fi sala, kuma an sanya mun sanyin zuciyata a cikin sallah. To aka ce wal insanu murtabitun fi hududihi, kullum mutun shi yana daure ne zuwa ga rabonsa na duniya irin abin da yake sha'awa. Mun gami sun fi shahawatihi, kuma kowa ya nutsu a cikin sha'awarsa, kowa akwai irin nau'in abin da yake sha'awa. Wani yana sha'awan dukiya ne, wani yana sha'awan daukaka ne, wani yana sha'awan yabo ne. To haka al'amuran yake. Yace kallama yanfakku fi'lun min af'alihi, kadan ne kwarai zaka ga ayyuka daga cikin ayyukan mutum ya samu kubuta. Wa ibadatun min ibadati, kadan ne kwarai wata ibada daga cikin ibadar da bawa zai yi take samun kubuta. An hududin, daga irin wancan rabon da ransa yake sha'awa. Wa agrabin, da irin waɗancan manufofi ajilatin na nan duniya. Min hadhihi al-ajnas, daga cikin irin wannan nau'i na rabon da ake sha'awa. Qalla, sau da yawa za ka ga ayyukan da ake na addini sau da yawa, sai ka ga mutane suna ayyukan addinin kaɗan ne suke kubuta daga yinsa, domin Allah ba tare da neman wani rabo irin rabon duniya ba. Watakila wani zai wani aiki na addini yana son dukiya ne, watakila wani zai yi aiki na irin na addini ɗaukaka yake so a cikin jama'a, watakila wani zai yi aiki ne irin na addini amma kuma yana son yabo ne, wala Allah da ba a yabe shi ba, to sai ya zamanto gwiwarsa sai ta mutu. Kai wani ma so yake kawai a ga yana yi din, inda babu kowa a wajen watakila ba zai yi ba. To shine abin da wannan sakon yake ambatawa. Kaɗan ne kwarai suke samun kubuta, aikinsu ya zamanto tsantsane domin Allah, ba a garwaya shi daga irin wancan ababen sha'awa. Shi ne kira su huzuf, rabo, nasib kenan. Ƙalla mutanen da suke aiwatar da ayyuka waɗanda babu irin wancan waiwayan a cikin ayyukansu. Allah ya kubutar da mu. Da haka yace falizalika kila, don haka nan ne ma ake cewa man salima lahu min umrihi lahzatun wahidatun khalisatun liwajhi Allahi naja, wanda duk ya samu lahzatun wahida, minti ɗaya tak, minti ɗaya tak, salima lahu min umrihi, ta zanta kubuta gare shi a cikin rayuwarsa, ya samu koda minti guda ɗaya ne liwajhi Allahi, yayi wani aiki a cikin ta babu garwaye, don Allah kawai yayi, ba wani garwaita a ciki, to naja. To sai ake cewa irin wannan ya tsira, saboda sau da yawa ayyukan ƙalla ka samu aikin da yake kubutacce illa nadiran. Yace wa zalika li izzatil ikhlas, abin da yasa wadancan suka fudu wannan kalami kuma saboda daukakar da shi ikhlasi yake da shi, saboda duk wanda yake matsayin ikhlasi hakikatan, to alal hakika ya samu rabauta babban rabo. Wa usri tanqiyatil qalbi an ash-shawa'ib, kuma an ambaci wancan kalami ne saboda wahala da tsarkake zuciya yake da shi, a tsarkake ta an ash-shawa'ib, daga garwaita, abinda zai garwayi da ci shubuhohi, wasu abubuwa da zasu zo wanda zasu cakuda zuciya. yanzu mutum ko karatun Qur'ani yake yi yana zaune shi kadai misali a masallaci yana ta karassa ba wanda ya ganshi to walalla idan ya hango wani kuma ya zo shi ya ji shi ya ji dadin karatun nan nasa to ba mamaki wani abu sai ya darsu a ransa ko ba haka ba shi ya saka ai mun karanta hadisi cikin adabul mufrad ko hadisi da ake kashedi annabi yake kashedi akan ayabu mutun a gaban sa aka yabo wani a gaban sa annabi yake qata'ata zahrar rajul ka kai bayan mutun ma na ka halaka shi don haka idan ka yabo mutun zai ji wani dadi a ransa zai ji shi fa yanzu ana ganin sa da wannan abun da aka yabe shi akai to kaga an bata masa ikhlasi shi yasa ka ba a so ka yabo mutun a gaban sa akan wasu ayyukan alkhairi sai wanda ka tabbata zai kubuta daga wannan yaba ma'ana zuciyarsa za ta kubuta daga wannan yaba amma ka sa mutun a gaba ka yabe shi akan wasu ayyukan alkhairi to zai sanya masa ji da kai in bai sanya masa ji da kai ba sai ya sanya masa yanzu sha'awa zai dinga yi na yabon da aka masa ko kuma alal aqall kai din da kai yabe shi duk lokacin da ya ganka sai ya ji wani dadi me yasa ya ji wani dadi kai be shi akan aiki ka ka bata masa aikin sa to shi yasa idan mutun yayi ayyuka domin Allah a karfafe shi kawai akan ayyukan ba tare da an masa yabo irin wanda zai bata masa aiki ba malai ce fal ikhlas abinda ake nufi da ikhlasin nan dai da ake ta magana akai tanqiyatul qalbi min ash-shawa'ib kulliha haqiqanin ikhlasi shine a tsarkake zuciya daga garwaita baki ɗayan sa duk wani abu da yake na shubha wani abu bako wani abu wanda ba shi din bane misali an ce khalis me yake nufi khalis abin da yake tsantsa ba sofa ne a ciki ba garwaita misali kaman ka ce abin da yake piwa piwa kuma wanda ya kai fiwarci din nasa ya kai matuka ba wani abu da ya shiga komin kankantarsa tsantsan wannan din kenan to shi ne abin da ake nufi al-ikhlas ma'ana yayin da zaka yi aiki ya zamanto Allah kawai to shi ne yace tanqiyatul qalbi min ash-shawa'ib kulliha tsarkakewa zuciya ne daga irin waɗannan garwaita baki ɗayansu qaliliha wa kathiriha dan ne ko mai yawa in kadan ne shine sai zama riya wannan baya fidda mutun daga musulunci akwai irin wanda zai shigo cikin zuciya ma idan ya shigo mutun sai ya sauri kuma sai ya tunkude shi to insha Allah wannan bai ma bata masa aikin ba abinda ake bukata ke duk lokacin da wani abu ya shigo yana nema to tunkude shi juyar da al'amarin ka zuwa ga Allah to insha Allah ka kare aikin bujiro wanda wannan yayi tadakhuli ne da shedan yake so idan ya bata ma sai baka bada kofa ba to shine yace qaliliha wa kathiriha a kubuta daga kadan din sa ko mai yawan sa hatta ya tajarrada fihi qasdut taqarrubi har ya zamanto nufin da mutun yake da shi na kusatan Allah ta'ala shine ya tajarrudi an ce tajarrudi abin da ya zamanto ya saluba daga kome ya tsama shi kadai misali yanzu kaman a ce mutum ya cire tufafin sa ya zauna babu tufafi kaga tajarrudi kenan to ya zamanto iya wannan din ne kawai hatta ya tajarrada fihi qasdut taqarrub nufin da mutum yake da shi na kusatar Allah da wannan aikin shine kawai ya zan ya keɓanta fala yakunu fihi ba'ithun siwahu babu wani abu wanda zai zaburar da kai zuwa ga aiki in ba nufin Allah din ba to wannan shine ikhlasi malai yace wa hadha irin wannan matsayi kuwa la yatasawwaru illa min muhibbin lillah baya taba kasantuwa face da wanda yake da tsananin kaunar Allah mustaghriqil hammi bil akhirah wanda ya nutsu manufarsa lahira ce kawai bi haythu lam yabqa li hubbi dunya fi qalbihi qarar ayayin da wani abu na san duniya bai wanzu ba ba wani abu na san duniya wanda ya saura a zuciyarsa balle ya tabbata famithlu hadha, to wanda yake irin wannan munzali, law akala, da zai dauki abinci ya ci, abinci ana cin sa saboda me? Saboda yunwa. To wanda ya samu tsantsan ikhlasi, da zai dauki abinci ya ci, aw shariba, ko ya dau abin sha ya sha, aw qada hajatahu, ko ya biya bukata sai je ya tsuguna, to kana khalisal amal, da ci da sha da tsuguno na biyan bukata, duk baki ɗayan su yana tsarkakewa wannan aikin ne, ba dan komai ba sai dan Allah. Sahihan niyya, yana da kyakkyawan niyya ingantacciya. To wanda ya samu gayar ikhlasi shine wanda al'amarin sai yake kasancewa haka. Wato ko da abinci nan zai ci, saka za ku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin abinci wato illa li saddir wa maki, sai dan kawai arwamak wa shine akhiru tanaffus, numfashin ka na karshe, your last breath, numfashin karshe wanda daga ambari ya fita an yi me, an mutu ko, to su suna shine arwamaku, sai aka siffanta su cewa suna cin abinci ne li saddir wa maki, dan kangewa last breath din su. Don haka ba cin abinci suke irin mu ba, ba sa shan abin sha irin mu, sai saboda bukata. Me yasa ka suke ci suke sha? Su suna ci suna sha ne kawai dan jikin su ya samu ƙarfi yadda za su bauta wa Allah. Shi yasa ka daga sun ci kadan loma daya luqaimat بحسب امرئ مسلم لقيمات ان يقمن صلبا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ودا تروا متون ودان سي ان لومومي سي اكو شي ما تسجير لقيمات ان كان لومومي وان دي سامو يمي قدا غدان باين سا معنى يد بزي كولابس با انا تو بامو كيسر تنبيه دا اكو شي حكم شو عثمان Shehu Usman ibn Fudayl rahimahullah ake bada labari, wani yazo yake masa fatawa, ya shehu ni ne zan ci abinci sai na manta ne loma ta farko ban yi bismillah ba, sai ce to yanzu zaka ta biyu sai ka bismillah, sai ce ai ta biyun ma da nayi sai na manta ban yi bismillah ba, sai ce to in kai ta uku sai ka bismillah, sai ce to idan na manta ta uku ma ban yi bismillah ba, sai ce to ko me kake jira kai loma uku kan kuma ai sai ka tashi, wato shi sai ke mamaki to kai loma uku kuma me kake jira kuma ta hudu kake so ka dade yi? Na'am. To yanzu kaga irin waɗannan su ne waɗanda anan wajen ake amba, wannan irin lafazin Imam al-Ghazali ne cikin ilamu ulumuddin, saboda mutum ne zahidi kwarai da gaske. To kaga anan shine aka siffanta irin waɗannan mutane da suka kai gayar ikhlasi, aka ce fa mithlu hadha law akala aw shariba aw qada hajata kana khalisal amal, duk abin da yayi kawai zai zamanto shi ibada ya dauke ta, kuma yana yin ta ne kamar yadda Allah ya ce, kuma ba dan wani dalili yake ba sai dan kawai neman yardar Allah. To an samu gayar ikhlasi kenan, niyyarsa ta zanta kyautata. Wa man laysa kadhalik, wanda kuma bai kasance haka ba, fa babul ikhlas masdudun alayhi, yace kofar ikhlasi yanzu ta zanta rufu, inda har mutun yana nufatan wani Allah da ayyuka, to kofar ikhlasi rufaffiya ce a gare shi, illa anil alan nudur, sai dai kawai dan lokata kadan. وكما ان من غلب عليه حب الله وحب الاخره كما يدا ake bayanin cewa wanda son Allah da son lahira yayin ranjaye akan sa, faktasabat harakatuhu al-i'tidadiyyah sifata hammihi, kai kawon sa ne yau da kullun shine harakatuhu al-i'tidadiyyah, i'tidadiyyah wato kai kawansa ne yau da kullum, wanda aka saba ya zamanto tana tattara ayyuka ne
a bisa sifar abin da ya ba wa muhimmanci me abin da ya ba wa muhimmanci hubbullahi wa hubbul akhirah wasarat ikhlasan sai zamanto dukkan ayyukansa da zai aikata na yau da kullum sun zamanto ikhlasi ne ya shiga cikin saboda Allah yake nufi da su to fal ladhi yaglubu ala nafsihi ad-dunya wanda ko duniya ce ta ranjaye a kansa wal ulu da kuma san daukaka war yasatu da kuma san shugabanci wabil jumlati ghayru Allah adun kuladai yana yin ayyuka ne waɗanda ba na neman yardar Allah ba sune suka ranjaye a kansa to shi kam iktasaba jami'u harakatihi tilka sifa shi ma dukkan kaikawansa za su yi kokarin tattara ayyuka ne na irin siffar abin da ya sa a gaba abin da kowa ya ba wa muhimmanci shi ne a gabansa yanzu wanda shi neman ilimi ne a gabansa to ba shi da aiki ya tsuguna gaban wancan malami ya tashi ya ji littattafansa ya je can wajen ya zauna ta karan Qur'ani a kokarin munazara ne littattafa iddila'i a cikin littattafa da makamantan wannan shine abin da ya sa a gaba to ya kake ga shi kuma dan siyasa wanda fafutuka ake yi shi kuma a sami vote a sami abin nan shi kuma ina ne za mu yi su wane ne can wane za mu samu goyen bayansa a ta ina za mu samu mu hada waɗancan da waɗancan dan mu samu huda tsakani a ya za a samu a hada sama da ƙasa a rakita abubuwa dan a ce mu muke mu ne muka ci ai duk tunanin kenan to da kar kowa abin da ya sa a gaba haka yake wanda kaunar Allah ce yawaita a zuciyarsa da san lahira ita ce ta yawaita a zuciyarsa to kullun yana kokarin yin ayyukansa ne a bisa wannan layin amma wanda san duniya ya yawaita a cikin zuciyarsa da san wasu abubuwa waɗanda ba na Allah ba to shi kuma kullun tunaninsa akan wannan layin yake kuma wannan yake kokarin aikatawa ayyukansa kuma za su zamanto a cikin wannan suke garwaye don haka yace fala taslamu lahu ibadatun min sawmin irin wannan sai zamanto wata ibada bata kubuta a wajensa domin Allah ba azumi ne wa salatu ko salla ce wa gairu zalika da ma waɗansu waɗannan illa nadiran sai dai kawai dan lokata kaɗan hatta salla da azumi da waye da waye wanda ya sanya wani abu sabanin Allah da lahira a gabansa to waɗannan ma ba sa kubuta don haka salla zai yi ta ne lokacin da ake ganin sa in ba a ganin sa zai iya yi ta yadda ya ga dama idan yana tare da mutane ne zai yi sallah akan lokaci amma in baya tare da mutane zai iya hargitsa ta lokata da yawa ya hada kawai yayi idan yana tare da mutane zai tsara abin da Allah subhanahu wataala ya ce amma in baya tare da mutane ba zai tsare ba to me yasa ka saboda shi ba hubbullahi wa hubbul akhirah ne yayi galaba yayi runjaye akan zuciya ba don haka malai yace فإن علاج الإخلاص مسني ما جنن ذا أسامو أكاين لما رأي إخلاصي دنيا كوتتا شين كسر حضوظ النفس متن يكري والنار ربان ناس نزوچيا ربان سن دنيا منين ربان دنيا دنيا بياني أبايا سن دوكيا كو سن شوغبانشي سن أوكاكا سن يبو to mutum ya kakkarya waɗannan ya zamanto ba su ne a gabansa ba ba su yasa a gaba ba wa qatwa amai anid dunya mutum ya katse kwadayinsa na duniya ba wai ana nufi mutum ya zauna kare ne mu duniya ba kasuwanci halal ne amma wanda ya sanya hubbullahi wa hubbul akhirah hatta kasuwancin nasa ma zai zamanto dan neman yardar Allah yake Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace babu wajen da nake fatan ajali ya same ni in dai ba filin daga wajen jihadi ba sama da kasuwa inda zan je ina saye da sayarwa dan na kare mutuncin iyalaina kaga darajar da kasuwanci yake da shi Abu Hanifa an-Nu'man dan kasuwa ne ya ma sanya timetable lokacin da zai je kasuwar Baghdad kuma duk kasuwar bagadaza babu wanda aka san shi da rango mai kamar sa. Wani lokaci yakan sayi kaya sai ya sayar da kayan nasa ma ya fadi, idan har ya ga mutum mabukaci ne. In ya ga mutum mabukaci ne, in ya ce nawa za a sayar da kaza, dinari 10 ne, sai ya ce masa dinari 1, ya ce wannan nawa ne, sai ya ce masa dinari 1, ya ce amma wannan ko ai ya kai kaza, sai ya ce to dinari 1 ne na sayar maka, in za ka saya ka saya, kuma hakan ma in na sayar maka na ci riba. Ya in kana ganin cewa wannan abin nan in dinar ɗaya ne sai ma na ci riba, shi zai tsammata riba kuɗi, shi kuma yana nufin ribar lahira. To ai kaga kasuwar tasa sai ta zamanto yayi ta dan neman lahira. To don haka duk wanda yake son ikhlasin sa ya kubuta, sai ya karya kwaɗayin duniya, ya zamanto ayyukansa da zai yi wanda Allah ya umarni ba yayi su ne dan neman duniya ba. والتجرد للآخرة كما متين يا زمانتو كما متين يا زمانتو يا كي قنتد أيوكا سدومني من الله راكوي بحيث يقلب ذلك على القلب ورغدون يد نيم الله راشين زي رنجاي أكن زوجيا فإن ذاك يتيسر به الإخلاص دوموانن شيني واند إخلاص يكي مس السوكي أدلوك چند كسام ودنن أبوبوا كسر حضوذ النفس وقطع الدمع عن الدنيا والتجرد للآخرة ككري واند أبند زئري يكي شعاوا إرن الدنيا قد ينك الدنيا باكي ليك كسئ بايتا چه با. Sannan ko mutum ya zamanto ya keɓantar da kansa, ya kubutar da kansa domin neman lahira, ayyukansa suke to insha Allah mutum idan yayi wannan irin jaye akan zuciyarsa, ikhlasi zai zamanto ya sauka a gare shi, yayi sauki. Malai ce wa kam min amalin yata'abul insanu fiha, nawa ne ayyukan da zaka ga mutum yana ta wahala wajen aikata su, ayyuka na ibada, ayyukan da ake yi mutum ya dage yana ta wahala wajen aikata su. Wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhi Allah, yana zaton cewa wannan aiki yayi su ne dan neman yardar Allah. Wa yakunu fiha min almagrurin, alhali kuma sai ya zamanto daga cikin waɗanda suke masu rudin kansu. Asali aikin bai zamanto ya kubuta daga irin waɗancan huzuzun nafsin ba, la'annahu lam yura wajha al-afati, domin shi ba a nuna masa fuskar illar ba. Menene fuskar illar? Ma'ana aiki ya zamanto ya kubuta daga dukkan waɗancan shawa'ib, shine illar. Wato ka tsarkake ayyukanka. Sau da yawa mutum sai ya yi sallah, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash, da yawa mutum mai yin azumi sakamakonsa yunwa da kishirwa ne, yunwa da kishirwa. Nawa ne mai ibada da zai tsakaninsa da Allah? Sai ya gaya wa mutane me ya naka idan kana azumin tadawuyi, ka gaya wa mutane kana azumin tadawuyi. Kaga mutum yana so ya nuna yana wata ibada ne, ko ya ce ai lokaci kaza lokaci kaza, ko ya ambaci wani abu da za a sani. Wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani abu da ya faru da daddare, da yake ambatawa sai ya ce kuma ni lokacin fa ba wai sallah nake yi ba, dan kar ma wani ya tsammaci cewa tsakiyar daren nan ya tashi yana sallah ne kaza, in ta faru ce ba sallah nake ba. Kaga wannan duk kokarin ikhlasi ne. Akwai daga cikin magabata wanda sai da ya shekaru adadi masu yawa, matarsa ma bata san cewa yana yin azumin tadawuyi ba, matarsa ma bata sani ba, saboda ya fita masallaci wajen darasi, daga nan ya tafi kasuwarsa wajen yin kasuwanci,
wata rana Shuraihul Qadi Qadi al-Basra yana zauna a cikin masallaci wani mutum ya zo shi yana roƙon Allah sai je yana ta addu'ar tamkar ka ce Allah ya masa laifi ne ya Allah irin duniya yanzu in ba kai ba ido kwaya daya yace shekara 40 baya gani amma bai ga ya kowa bai ce sai shi yanzu kuma shi ma inda ba dan wannan dalili bai ce ba zai ga ya masa ba to kaga su waɗannan rayuwar su baki daya kowane irin al'amari ana so musulmi ya fuskantar da shi ne zuwa ga Allah kama huki an ba'dihim kamar yadda aka hakaito daga wani malami annahu kana yusalli da'iman fi safil awwal kullum malamin nan yana yin sallah ne a sahun na gaba sahun farko kullum anan ake ganin sa fata'akhkhara yawman an as-salah wata rana sai makara bai samu sahun farko ba yazo masallaci sahu ya cika fa sallafi as-saffi thani yanzu sai ya salla sahu na biyu mutane ba su taba ganin sa a sahu na biyu ba yau sai gan shi a sahu na biyu فأترته خجلة من الناس سيكنير أوان زامني كانت بسبب كينان سبو دمتاني سنة جنسة سهم فرقون نشي سيكي جداد ينين صلى سهم فرقون كاقون نشيزر بكنسة دكنسة فلا أقسم بالنفس اللوامة yana yin sallah a sahu na farko kuma yana jin dadin yin sallah sahu na farko baya yadda sahu na farko ya wuce shi yanzu wani zamani yazo kuma sai ya makara bai samu sahun farko ba ba a taba ganin sa sahu na biyu ba sai a gan shi ba wanda yace kala dan ba a ce mana an masa magana ba amma shine a zuciyarsa sai yaji kunya yaji kunya yau kuma mutane sun gan shi a sahu na biyu to sai ya fahimci ashe sallarsa da yake a sahu na farko yake jin dadin haka yake ta kokarin kiyayewa ashe babu ikhlasi a ciki in har zai ji kunya saboda mutane sun gan shi a sahu na biyu kenan sahun farkon ma da yake idan mutane suna ganin sa ne shi yasa yake jin dadin in bai ci haka mai bambancin sahu na farko da sahu na biyu wajen jin kunya an san akwai maziyya akwai lada akwai fadila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da kun san abin da ke cikin sahun farko na lada kuma ba za ku same shi ba sai kun yi qira'a da ba wanda zai shiga sahun farko sai an yi qira'a don haka ashe duk wani aiki wanda kake yi yanzu sai ka ji gwiwarka ta dan mutu da mutane suna ganin ka kana yin abin kazar kazar yanzu kuma mutane ba da a ganshi da kar a ganshi dukkan matsayin su daya in Allah yake nema ya san cewa Allah kuma yana ganin sa shi yake so ya shaida aikin sa to wannan shine ghayatul ikhlas abinda ake bukata kullum mu yi kenan a ayyukan mu idan zamu aiwatar da shi ba sai sallah kawai ko azumi ba ba sai sadaka ba a hatta fadan gaskiya ya zaman to ka faɗi gaskiya ne ba wai dan a dinga yabo wannan cewa ai in dai gaskiya ake a wani tunda yazo ai za a faɗi gaskiya a'a ba wai dan wannan kai ba kana yi ne saboda Allah in shaida zaka faɗa ka faɗi shaida yadda take domin Allah waqimu shahadati lillah to mane yace wa hadha daqiqun gamibun wannan al'amari ne boyayye rufaffe kallama taslamu al'amalu min amfalihi kadan kwarai ake samun ayyuka su kubuta daga irin wannan kadan kwarai ayyuka suke kubuta daga irin wannan shi yasa ka yanzu misali a ce ko mai wa'azi ne idan yazo zai wa'azi sai ga jama'a da yawa a masallaci kashe gari kuma da yazo zai sai ga mutum biyu sai ya ji gwiwarsa ta mutu to idan haka ta faru babu ikhlasi cikin aikin da mutum ɗaya da mutum biyu da mutum dubu duka ɗaya ne isar da sakon ake so to shi yasa ake so mutum a samu al-mudawamatu ala al-a'mal Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah
an rawaito cikin tarihinsa a garin su shi mutun ne mai yawan san ya tashi wa'azi tun yana matashi matashi har lokacin da ya zama to malami to in ya tashi yana yin wa'azi sau da yawa mutane suna daya ne wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita yana nasiha sai a bashi su shi kadai sai ladan kowa ya huce a masallacin daga shi sai ladan sai daga baya sai aka fahimci shi ma ladan din yana zama ne yana jira in ya fita ya ruho masallaci amma wannan bai sa ya daina ba Sheikh Uthaymeen sai da yake munzalin da idan yazo shi yana karatu daga wasu garuruwa ake zuwa da wanda aka san zai darasi Sheikh Uthaymeen rahimahullah babban malamin na Saudiya an san shi da yawan ta'alifai to kaga al-mudawama ta alal amal idan babu ikhlasi cikin aikin sai ya zama to mutun sai ya daina ba kowa masallaci sai mutun daya amma tun da dayan yana ji la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humurun na'am to don haka akai munzalin da yabo da rashin yabo da ana ganinka da ba a ganinka duka ɗaya ne wannan shine abin da ake bukata aka ce mutum ya sami wato kasr hududin nafsi wa qatwa tamai min ad-dunya din Allah ya taimake mu malam yace wa qalla man yantabihu lahu kadan ne kware a cikin mutane suke fadaka da irin wannan illa man wafaqahu Allah ta'ala face wanda Allah ta'ala ya datar da shi Allah ka datar da mu wal ghafiluna anhu amma wanda suka rafkana daga irin wannan mas'ala yarawna hasanatuhum yawmal qiyamati sayyi'at don da irin wannan check and balance ne mutum zai kyauta ta aiki da irin waɗannan abubuwa mutum yana ittila'i a cikin su ne to sai ka ƙara makanka fanal bitin inda mutum yake da khalal sai kokari ya samu takawimi inda mutum yake ya samu daidaito sai roƙi ubangiji ya bashi fabati to wanda har ya rafkana baya fahimtan irin waɗannan mas'aloli gaba gadi kawai yake yi to shine wanda a ranar alkiyama kyawawan ayyukan su sai su ga an canja su sun zama munana saboda dama asali ba kyawawan bane sun zama kyawawa ne a zaton su amma a hakika ba kyawawa bane wa humul maqsuduna biqauli ta'ala sune waɗanda Allah ta'ala yake nufi cikin fadin sa wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun abinda basu kasance suna tsammani ba shi zai bayyana gare su a kiyama daga wajen Allah wa badalahum sayyi'atu ma kasabu munana abinda suka aikata sai zan ya bayyana a gare su don ba tsarkake niyya ga Allah subhanahu wata'ala ba wa biqaulihi azza wa jalla sune wadanda Allah yake nufi da fadin sa qul hal una yake so abida aiki as-sa'yu ana nufi al-amal ga aikin yadda ake so a fuskantar da shi domin Allah wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin a tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala amma sai suka kawo irin wancan shawa'i eh idan har ba a dora shi akan turba mai kyau ba sai a sha wahala a sha wahala a yi shi alhali kuma tun a farko an bar da ita farki gara ka san hanyar tukunna sai ka dora aikin akan hanya to shine insha Allah sai kaga an sami kai wazuwa ga gaci a lokaci yayi ko to ba mu tsaya nan dama an zo kan wata gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana ibadun mu ya tsarkake mana niyya Allah ubangiji ya saka da mai aikin kawakawa Allah ya cika mana sakamako mai kyau ya yafe mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك